بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على النبي الكريم ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارحم سرتي يا داود موضوع كان صافية تلاربا كما يني نقوم شاتقوس ga watan Sha'ban hijira 1445 wanda yazo daidai da 28 ga watan 2 shekara ta 2024 miladiya. A ci gaba da karatun mu shi wannan littafi kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal abid wallafar Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya masa rahma. Satin da ya gabata in ba manta ba mun karanta babi na biyu a wannan littafi, babin da ke magana a kayan falalar tauhidi da abin da tauhidi yake kankarewa na zunubai. To yau za mu shiga wani babi, babu man haqqaqa tauhida dakhala aljannata bighairi hisabin. Malai shi ga wani babi wanda zai bayani akan cewa duk wanda ya tabbatar da tauhidi to zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba. Allah ya sa mu a cikin su. Duk wanda ya tabbatar da tauhidi zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba. Babu hisabi, babu tambaya, ba wani babu azaba ko wata wahala. Dukkan wahalhalu da ake fargaba su na kiyama, to duk wanda ya tabbatar da tauhidi Allah ta'ala zai kubutar da shi. To wannan babin ya fi wancan babi, ya ɗaukaka sama da wancan babi, domin a wancan ya bayanin falalan tauhidi ne wanda duk ma'abota tauhidi sun yi tarayya a cikinsa. Ba makawa, kowane musulmi yana da rabo a cikin tauhidi. To amma shi wannan babi kuma ya fi keɓantuwa sama da wancan, saboda yana magana a kayan wanda ya tabbatar da tauhidi ne. Shi ko tabbatar da tauhidi ma'anansa shi ne tabbatar da kalmar shahada, ta haƙiƙu shahadatayin, tabbatar da kalmar shahada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'anan tabbatar da kalmar shahada kuma shi ne tasfiyatuddin, tabbatar da addini, ya kasance mutum ya tsaftace addininsa, babu wani garwaye na shirka, ba bid'a, babu ayyuka na sabo. To kaga ashe tabbatar da tauhidi yana komawa ne zuwa ga abubuwa guda uku. Abu na farko, barin shirka tare da dukkanin nau'ikanta, shirka karama da babba, boyayya da bayyananniya, mutum ya bari. Sannan na biyu, tarku bid'a bi anwa'iha, mutum ya bar bid'a tare da nau'ikanta. A darasin mu na ƙarshen littafin kutsaƙe da taka mun yi bayanin bid'a da nau'ikanta. To mutum baya tabbatar da tauhidi sai ya nisanci bid'a gaba daya kowace iri. Sannan na uku, tarkul ma'asi bi anwa'iha, barin ayyukan sabo tare da nau'ukan su. Duk abin da Allah ya hana mutum sai ya kiyaye. To idan mutum ya cika wannan abubuwa uku, shine ya tabbatar da tauhidi. In ko ya samu wannan, to zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba. Allah ya sa mu a cikin su. Wa qaulillahi ta'ala, inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen, suratul nahl aya ta 120. Wa qala walladheena hum bi rabbihim la yushrikuun, suratul mu'minun aya ta 59. Mala ya bude wannan babi da ayoyi guda biyu. Aya ta farko, Allah ta'ala ya ce inna ibrahima kana ummatan, lalle annabi ibrahim ya kasance jagora ne, abun koyi, kuma mai karantar da alkhairi, shi ne umma ana, ai qudwatan wa imaman wa mu'alliman lil khair, annabi ibrahim alaihi salam. Qala lahu mai mutaa da goma wajen bin Allah wadu'a da kuma roƙon Allah ko bauta ma Allah to sai Annabi Ibrahim alaihi salam mai dawama ne wajen da'a ga Allah shine qanitan alqunut yakan zo da ma'anoni da yawa wani gu yakan zo da ma'anar wato a tsayuwa wa qumu lillahi qanitin ku tsayi gaban ubangiji kuna masu kankan da kai kuna masu yin shiru gaban ubangiji wannan ma na dauke da ma'anar alqunut wani kuma yana daukar ma'anar wato da'a ko bautar Allah kuma inda Allah ta'ala ya ce ya maryamu qunuti li rabbiki ya maryam ki da'a ga ubangijinki ma'ana dawama wajen bin Allah to haka wannan ayar ma tana nufin shi Annabi Ibrahim alaihi salam mai ya dawama wajen da'a ga Allah hanifan sa'annan kuma shi mai fiskantar Allah ne madaukakin sarki mai kauda kai ga duk abin da ba Allah ba shine hanif almuqbiru ala Allah almu'ridu an kulli ma siwahu shi ya fiskanci Allah ya nesanci ya kauda kai daga duk abin da ba Allah ba shine hanif ya karkata gabarin dukkan wani addini na bautar gumaka ko na shirka ya fiskanci Allah shi kadai walam yakum lil mushrikeen kuma bai kasance daga cikin mushrikai ba sai Allah ta'ala ya ce walladheena hum bi rabbihim la yushrikuun sune wadanda ba sa shirka game da ubangijin su ma'ana la ya'buduna ghayruhu ba sa bautar wani Allah Allah ɗaya yake bautawa to wannan ayoyi da muka karanta aya ta farko tana tabbatar da siffofin Annabi Ibrahim al-Khalil badadin Allah siffa ta farko Allah ya siffanta shi da siffofi guda hudu ne a wannan aya siffa ta daya annahu kana qudwatan wa imaman wa mu'alliman lil kayy shi Annabi Ibrahim abun koyi ne jagora ne kuma shugaba ne mai karantar da alheri siffa ta biyu annahu kana mudawaman ala ta'atillahi wa ibadati shi ya kasance ya dawama a bisa da'a ga Allah da kuma bautar Allah siffa ta uku annahu kana muqbilan ala Allah mu'ridan amma siwahu shi ya fuskanci ubangiji ya kauda kai daga duk abin da ba Allah ba siffa ta biyar annahu kana mutajanniban lishirki mutabarri'an minal mushriki shi ya kasance Annabi Ibrahim mai nisanta shirka ne kuma mai barranta daga dukkanin mushrikai to wannan aya ta tabbatar da siffofin Annabi Ibrahim alaihi salam sai aya ta biyu Allah ta'ala ya ambata su mu'minai bayin Allah na kwarai ba sa shirka da Allah ma'ana suna tsantsanta tauhidi ga Allah madaukakin sarki to kaga waɗannan ayoyi suna tabbatar da wato tabbatar da tauhidi ya zan babu shirka ba aikata saban Allah duk abin da Allah hana mutum ya kiyaye ya dawo wajen bin Allah to in mutum ya samu wannan ranar kiyama zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba sai hadisi da malai ya kawo guda daya wannan babi wani Husayn ibn Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id ibn Jubair fa qala ayyukum ra'al kawkaba alladhi qadda al-bariha فقلت انا ثم قلت اما اني لم اكن في صلاه ولكني ددبت يجي ان سامو حديثي daga Husayn ibn Abdurrahman قال يجي كنت عند سعيد بن جبير na kasance a wajen sahabin manzo Allah sallama mai suna Sa'id ibn Jubair faqala sai tambaya ci ayyukum al-kawkab alladhi qadda al-bariha wane ne daga cikinku yaga al-kawkab al-kawkab bi ma'ana an-najm tauraro wai zal kawakibun tasarat to wane ne daga cikinku yaga tauraro alladhi qadda al-bariha alladhi inqadda wanda ta fado ay saqatash shadiyatun minhu wani yanki na tauraron ne ya fado a wani dare to shine ke tambaya wane ne ya gani fa qultu sai nace ana yace ni ne inji shi Husayn ibn Abdurrahman yace ni na gani summa qultu sannan nace ama inni lam akun fi salati amma ni fa ban kasance a lokacin ina sallah ba kage da wani bai fada tsakar dare kace ka gane za a yi tunanin aiki ya mallai da kake ko yace to ni ba sallah nake ba a wannan lokaci ka duba yanda bayin Allah suke kiyayewa kansu ba sa so a yabe su da abin da ba su yi ba wannan sifa ne ta bayin Allah duk abin da ba kai ba kace ni ba ni ne kaza ba wane ne yayi saboda Allah ta'ala yayi siffa ya siffanta masu wannan dabi'a cewa ba mutanen kirki bane, Allah zai musu azaba basu san aibe su da abin da basu yi ba. Allah ta'ala ce la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhamadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin min al'azab wa lam azabun alim. Allah ce kar kai zaton waɗanda suke alfahari da abin da suka aikata na sabo, kuma suke son a riga yaba musu mutane su yabe su da abin da ba su yi ba na alheri, ba su suka yi ba amma suna so a ce su yi. Allah ce to kar kai zaton su masu tsira ne daga azaba, suna da azaba mai raɗaɗi. To shi yasa wannan bawan Allah ya ce amma a wannan daren ba sallah nake ba, kaga ya tsarkake kansa kar a je a yabe shi da abin da bai yi ba. To menene yasa a wannan dare idan ka biyu sai ya ambata ya ce walakinni ludibtu, sai dai cewa ni a wannan daren kunama ne ta harbe ni, alladahu shi ne harbin kunama. Kaga ba bacci ko, in dai kunamar ta kai kunama ta harbi mutum da daddare, to rana akwai fama sai abin da hali yayi. To abin da yana shi bacci kenan, kunama ne ta harbe ni. Kala sai yace fa ma sana'ata, to me kai aiwatar da kunaman ta harbe ka, wani mataki ka dauka? Kala sai qultu, nace irtaqaitu na nemi wanda zai min tawaida. Arruqya shine a karanta ma qur'ani ko waɗansu addu'o'i wanda shari'a ta tabbatar ga wanda ya gaba da rashin lafiya ko rauni, sai a karanta mar wannan qur'ani ko a masa wata addu'a, shi ake cewa arruqya. Da yawa sun dauka ruqya sai ga wanda ya gaba da jinnu ake wada, kaji an ce za a yi masa ruqya sai a ce ai ya gaba da jinnu, a'a, arruqya shine a karanta qur'ani ko wata addu'a tabbatacciya a sunna a wanda ya gaba da rashin lafiya ko ciwo ya same shi ko wani abu ya harbe shi, wannan shi ake cewa arruqya. To shine yace ni abin da matakin dan dauka da kunaman nan ta harbe ni, irtaqaitu na nemi wani wanda zai min ruqya ya min tawaida ko tofi saboda in samu lafiya. Kala sai yace masa fa ma hamalaka ala zalika, to menene ya kai ka zuwa kai haka? Ai mal ladhi dafa'aka ila zalimi, tun kuda kai kai ka kai wannan abu, me dalilin ka? Qultu sai nace hadisun haddathanahu sha'bi, dalili na neman amin ruqya saboda kunama ta harbe ni, ina da wani hadisi wanda sha'abi ya ba mu labari. Kala sai yace wa ma haddathakum, me sha'abin ya ba ku labari? Qultu sai nace haddathana an buraidata bin al-husaybi annahu qala, ya ba mu labari daga buraida dan husayb cewa shi yace la ruqyata illa min aynin aw humma, ba a yin tawaida sai saboda ayn, al-ayn shine kambun baka, shine ayn. Waɗansu mutane da Allah ke halittansu da wata ɗabi'a, wani dafi a bacinsu ko a idanunsu, da sun ga abu sun yi magana a kai, sai Allah ya jarabci wannan abun da wata musiba, shi yake cewa al'ayn aw humma ko kuma dafi. Wani abu yace ji mutum mai dafi, to ana yin ruqya a masa addu'a, Allah ta'ala ya bashi lafiya. Kala sai yace qad ahsana man intaha ila ma sami'a, lalle wanda ya riki abin da ya isa gare shi na ilimi, to haƙiƙa ya kyautata duk wanda ya tsaya bisa abin da ya ji na ilimi, sabani wanda zai aiki bisa jahilci ko ya aiki da abin da bai sani ba, amma duk wanda ya aiki da abin da ya sani na ilimi, to ya kubuta ya kyautata. Sai yace kuma walakin haddathana ibn Abbas, sai dai Abdullah dan Abbasin ya ba mu labari anin nabi sallallahu alaihi wasallam, daga annabi tsira da mici Allah sabbata a gare shi, annahu qala, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce uridat alayyal umam, an bujuro min da al'ummomi ranar tashin kiyama. Allah ya nuna masa al'umma ran kiyama, al'ummomi da za su zo ranar kiyama, ya misalta masa sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitun nabiyya wa ma hurrahatu, sai naga wani annabi ya zo a wannan rana ta kiyama tare da shi akwai wasu 'yan tsirarin mutane, arwahat jama'a kaɗan. idan ce arahar shine tsakanin daga 3 zuwa 9 adadin da bai kai 10 ba su ake cewa arahar shi yasa Allah ya ce wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun yufsiduna fil ardi ko kaga ce tis'atu rahatin bas kai 10 ba to sai ya ce sai ga wani annabi sai daga wani annabi ya zo da wasu jama'a kalilan yan zirari annabi fa ma'ana ya Allah ya turo shi duniya ya isar da sako ya yi da'awa ya karantar amma duk da haka jama'an da suka yi imani da shi ba su kai 10 ba daga 3 zuwa 9 wan nabi wa mahur rajul wal rajulat kuma sai ga wani annabi tare da shi mutum daya ke tare da shi wani kuma mutane biyu suka yi imani da shi tsawon sako da ya kawo wan nabi wa laysa ma'ahu ahadun kuma sai ga wani annabi shi ba ma kowa tare da shi tunda yazo duniyan yayi sakon ya isar da sakon sa ba wanda ba musulunta sai gashi Allah ya tada shi ranar kiyama shi kadai itrufi alai sawadun azimun yace sai aka dauka kame wani duhu wani cincirundo jama'a masu yawa wani duhu dandazo na jama'a masu yawa aka dauka ka aka nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato adadun kasirun minan nas adadi mai yawa na mutane sai aka nuna masa fa zanantu annahum ummati sai ne zaton cewa al'umma ta ne fa kila li sai aka ce min haza musa wa qaumuhu ai wannan jama'a da kaga masu yawa annabi musa ne da mutanansa fa nadartu fa idha sawadun azimun sai na kuma dubawa sai ga su jama'a masu yawa faqila li sai aka ce mu hadhihi ummatuka to wadannan sune al'ummarka wa ma hum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azabin kuma tare da su wannan dandazo na jama'a ta al'ummataka akwai wadansu adadi 70,000 wadanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba kuma ba tare da azaba ba to kaga mahallin shayi ko banda dandazo da aka nuna man na jama'a masu yawa to akwai wasu kuma daban 70,000 ba shiga aljanna babu hisabi kuma babu azaba Sheikh Muhammad Ibn Salih Ibn Usaymin a sharhin sanad Riyadus Salihin karkashin wannan hadisi yace akwai ruwayan da ta zo ma 70,000 sau 70,000 tare da su da wannan jama'an za su shiga aljanna su wannan guarantee ne ba wani tambaya ba komai ba screening ba hisabi duk maganan auna ayyuka menene ba da duk wannan babu Allah zai shigar da su aljanna babu hisabi babu azaba manzo Allah sai ya faɗi wannan summa nahaba fada kalaman zilahu sannan manzo Allah ya yunkure ya tashi ya shiga gidansa bayan ya faɗi wannan bayani fa khaban nasu fi ulaika sai mutane ma'ana sahabbai suka rika bincike suna ta tattaunawa wajen suwane ne mutanen da annabi ke magana a cikin wannan hadisi suka yi ta tattaunawa dan su gano suwane ne mutane 70,000 din nan da za su shiga aljanna babu hisabi kuma babu azaba fa qala ba'du sai wasu daga cikin sahabbai suka ce fal allahum alladhina sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta yi su ne waɗanda suka rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi su ne sahabbai kaga wannan na nuna mana falalan sahabbai ko wa qala ba'du muslimu suka ce fal allahum alladhina wulidu fil islam falam yushriku billahi shay'a ta yi su ne waɗanda aka haife su a cikin musulunci kuma ba su hada Allah da kowa ba wajen bauta ma'ana sun mutu sun rayu cikin tauhidi wa zakaru ashiya suka ambaci abubuwa daban-daban duk kokarin su dai su gano su wane ne mutane 70,000 din nan da za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba fa karaja alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akbiruhu sai manzo Allah sallama ya fito gare su ya dawo ya fito daga gida sai suka bashi labari cewa gashi abin da suke tattaunawa game da waɗannan mutane 70,000 din fa qala sai yace humul ladina la yastarquna wala yaktawuna wala yatatayyaruna wala rabbihim yatawakkalun sai ya faɗa sifofi guda hudu wanda za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba na farko ce humul ladina yastarqun sune waɗanda ba sa neman wani ya musu tawaida ko ya musu tofi in ba su da lafiya. Ai la talabuna min ahadin an yurqihim, ba sa nemo wani ya musu ruqya. Istislaman lil qada'i, saboda miƙa wuya ga hukuncin Allah. Aw istighna'an 'anil nas, ko saboda sun wadatu da mutane. Su saboda tsantsan tauhidi da tsantsan tawakkali, in ba su da lafiya ko magani ba sa nema. Ba sa nema a musu tofi ko addu'a ko magani. Kasa wani gamuwa da rashin lafiya shine jarabawarsa. Sau da yawa sun gamu da jinya hankali sai ya tashi a gagara jurewa. In ma maganin ne a yi haƙuri a nema ta yadda ya dace, amma a ce dole sai an warke ko ta halin kaka, wanda ba daidai ba ne wannan. To su wannan saboda matsayinsu wajen tauhidi da tawakkali ba sa neman magani. Ba sa nema a musu ruqya ko a musu tofi ko wani magani in ba su da lafiya. Wala yaktauna, kuma ba sa yin lalas. Ma'ana ba sa neman wani. Ay la yas'aluna ghayrahum an yukawihim binnar talaban lishifa. Ba sa neman waninsu ya musu lalas da wuta saboda neman waraka. Ai mun san lalas ko abinda ake ko todi ake cewa ko a sa sakiya wata allura a wuta ta ja sai a dora mutum a kirji. To ba sa neman a musu wani, kuma ba sa yi. Saboda wannan akwai azabtarwa da wuta. Malama suka ce in ba ya zama dole ba makawa ba, ba a son yin magani da sakiya ko lalas. To su ba sa nema musu wannan. Wala tatayyaruna, kuma ba sa yin canfi. Ai la tasha'amuna bi tuyuri wa nahayha, ba sa yin shu'umci canfe-canfe da tsuntsaye ko wasunsu. Dama lokacin Laraba lokacin jahiliya suna yin canfi da tsuntsaye. In mutum zai je wata tafiya ko kasuwa sai ya samu tsuntsaye a kan bishiya sai ya zabure su. Idan suka yi hannun hagu to babu sa'a, ba za a je kasuwar ba. To wannan canfi ne, kuma ga sunan iri-iri ko. Ko a game da wani nakasashe da sassafe, mutum yana fito ya game da wani mai kuturo ko wani gurgu haka ko wani mai wani irin halitta, sai a ce to babu sa'a yau, a koma gida. Kaga wannan canfi ne. To duka ba sa wannan. Ko ya auri mata sai jarinsa ya kare, ko mota ta yi hatsari ce ai ya auro mai farar kafa, duk irin wannan canfe-canfen ba sa yi. Kaga wannan ma yana illa ga tauhidin mutum. Wani abu ya faru ka ce ai kaza ne ya sa. Wannan ba daidai ba ne. Ba sa yin canfi. Ko a ce mujiya in ta sauka a gida za a yi kaza, za a yi mutuwa. Abubuwa dai ga su nan iri-iri, ba kowane al'adu da irin nasu canfe-canfen. Wa ala rabbihim tawakkalun, kuma su ga ubangijinsu kadai suke dogaro. Ay ya'tamiduna fi jami'i umurihim alaihi la ala ghairihi. Duk lamuran sun dogara ga Allah ba ga wani Allah ba. Wa yufawwifuna umurahum ilaihi. Sun fawwada lamarin zuwa ga Allah. Ba sa neman komai a wajen wani Allah. Ba sa canfi, ba sa lalas, ba sa neman a musu wannan todi idan ba su da lafiya. Me ya kai su ga haka? Tsantsan tawakkali. Faqama Ukasha ibn Mihsan, sai Ukasha dan Mihsan wani sahabi ne, ya miƙe faqala, sai ya ce ya Rasulullah, ya manzon Allah, ud'ullah an yaj'alani minhu, ka roƙa min Allah ya sa ni a cikin su. Suwa waɗannan mutane 70,000 da za su shiga aljanna babu hisabi, babu azaba. Yace roƙa min Allah ya sa ni a ciki. Kala sai manzo Allah ya ce anta minhum, kana cikin su. Kaga da wannan Usama ibn Ukasha ibn Mihsan ya tabbata dan aljanna ne, tunda manzo Allah ya ce kana cikin su. Mutane 70,000 da za su shiga aljanna babu hisabi, babu tambaya, Ukasha yana ciki. Allah ƙara masa yarda. Thumma qama rajulun akhar, sannan wani mutum ma ya miƙe faqala, yace ud'ullah an yaj'alani minhum, ni ma ka roƙa min Allah ya sa ni a cikin su. Faqala, sai manzo Allah yace sabaqaka biha Ukasha, ai Ukasha ya riga ka. Bai ce baka ciki ba, bai ce kuma kana ciki ba, sai yace a riga ka. Kaga irin salon karantarwa irin Nabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan su ne a ayoyi guda biyu da malaikawa da hadisi guda ɗaya a wannan babi. Fihi masa'il, a ci wannan babi akwai mas'aloli. Al'ula, mas'ala ta farko, ma'rifatu maratibin nasi fit tauhidi, sanin matakan mutane, darajojin mutane wajen tauhidi. Ma'ana mutane ba ɗaya suke ba, wani ya fi wani, wasu sun fi wasu tauhidi. Asaniya, mas'ala ta biyu, ma ma'ana tahqiquhu, mun ji menene ma haqiqanin ma'anar tabbatar da tauhidi. Shine mutum ya zama mai tsantsar da tauhidi ga Allah, baya shirka, baya bid'a, baya aikata ayyukan da Allah ya hana. Shirka ko karama ko babba yana ci har ya baya yi. Wannan shine tabbatar da tauhidi. As-salisa ta uku, sanahu subhanahu ala Ibrahim bi kaunihi lam yakun minal mushrikeen. Mun ji shi wannan babi yabo da Allah ta'ala yau annabi Ibrahim alayhi salam da kasancewarsa baya daga cikin mushrikai. Ita ne ayan da malai kawo, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen. Kaga Allah ya be shi saboda baya cikin masu yin shirka, ya tabbatar da tauhidi ga Allah shi daya. Arabi'atu mas'ala ta hudu, sana'uhu ala sadatil awliya. Yabon Allah ta'ala da yawa shugabannin waliyai, bi salamati minash shirki, da kubutar su daga shirka. Shine fadin Allah ta'ala da yace, walladhina hum bi rabbihim la yushrikun, sune wadanda ba sa shirka da ubangijin su. Al-kamisa mas'ala ta biyar, kaunu tarku ruqya wal kayyi min tahqiqit tauhidi. Mun fahimta kasancewar barin ruqya, ma'ana neman ai maka magani ko addu'a ko tofi a dalilin rashin lafiya, wal kayyi da kuma yin lalas, barin wannan min tahqiqit tauhid yana daga cikin tabbatar da tauhidi. As-sadisa mas'ala ta shida, kaunul jami'u li tilkal kisali huwa tawakkul. Kasancewa abin da ya haɗe waɗannan ɗabi'un na ƙwarai shine tawakkali. Abin da yasa ba sa yin champion, ba sa kaza, ba sa kaza, shine tsantsan tawakkali ko dogaro ga Allah. As-sabi'a mas'ala ta bakwai, umuku ilmi sahaba. Mun fahimci zurfin ilimin sahabbai, lima'arifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi amalin. Saboda sanin su cewa ba sa samun wannan matsayi a kiyama sai ta hanyar aiki. Shi yasa suka yi ta magana, ta yi su ne masu kaza, suka yi ta tattaunawa wajen gano mutane 70,000 masu shiga aljanna babu misali. Ashe ba a samun wannan matsayin sai ta hanyar aiki. As-samina mas'ala ta takwas, hirsuhum alal khair, kwaɗayin sahabbai wajen alheri. Suna da kwaɗayi a kayan duk wani abu na alkhairi da suka yi. At-tasi'a mas'ala ta tara, fadilatu hadhihi al-umma bil kammiyya wal kayfiyya. Mun fahimta daga wannan babi falalar wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil kammiyya na yawanta. Manzon sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa yawan mabiya. Wal kayfiyya da kuma siffar ita wannan al'umma ta fi kowace al'umma. Al-ashira ta goma, fadilatu ashabi Musa. Mun fahimci falalar wato jama'ar annabi Musa alayhi salam, kasancewan yana daga cikin annabawan da suka fi kowa yawan mabiya ranar tashin kiyama. Al-hadiya ashara ta goma sha ɗaya, aradul umamu alayhi alayhi salatu wassalam. Mun fahimta daga wannan babi bujiro da aka yi wa manzon sallam al'ummomi a gare shi. Allah nuna masa, ya musalta masa al'ummomi da za a zo ranar kiyama. As-saniya ashara ta goma sha biyu, anna kulla ummatin tuhsharu wahdaha ma'a nabiyha. Mun fahimta daga wannan babi cewa kowace al'umma ranar tashin kiyama za a tare ita ita kadai tare da annabinta. Haka za a tashi baci baci, kowace al'umma ita kadai tare da annabinta, haka za a tashe su a musu hisabi. Ba kwa mutsuwa za a yi ba, ba haka za a yi ba. Akwai tsari lamarin Ubangiji, kowace al'umma haka za a, sai an gama da ita sannan wata mata zo. Kuma al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne farkon wanda za a yi sabi ranar kiyama. Al'umma sa ne masu farkon shiga aljanna ranar kiyama. Allah ya sa mu a cikin su. As-salisa ashara mas'ala ta goma sha uku, illatu man istajaba lil anbiya'i. Mun fahimta daga wannan babi ƙarancin waɗanda suka amsa wa annabawa. A tarihin duniya waɗanda suke bin annabawa ba su da yawa, masu bujirewan su suka fi yawa, masu kafircewa sun fi yawa, kuma haka kowane zamani yake tafiya. Ko yanzu kace zaka irga adadin musulmai mabiya manzo Allah sallama da wanda suka kafirce, kafirin sun fi yawa. To haka sunnar Allah take. Allah ya sa mu a cikin masu imani, ya tabbatar da diga-digan mu. Arabiya ashara mas'ala ta goma sha hudu, anna man lam yujibu ahadun ya'ati wahadahu. Mun fahimta cewa duk annabin da ba a samu wani da ya amsa kiransa ba, to ran kiyama zai zo gaban Allah shi kadai, kuma shi kadai Allah zai kai aljanna, duk sauran ya kai su wuta ba ruwan Allah. Kaga wannan na nuna mana cewa ashe ba a gane gaskiya da dandazo na jama'a ko ba kowane taro ne za ka ana wani abu da sunan addini ka ce ah suna da yawa fa anya ko ba zo ne da gaskiya ba, a'a ba a gane gaskiya da yawan mabiya, ana gane gaskiya ne da dalilai na shari'a. Ko kai ɗaya ne ka rike Qur'ani da sunna cikin jama'a da yawa, to kai ne kake kan gaskiya. Kar yawan jama'a ya sa ka bar abin da kake kai mai dalili ka koma wata tare yuyu. Shi addinin musulunci ba kamar demokradiya bane ba, ta yanda za ka samu yawan ƙuri'a shi zai kai mutum ko da ba mutumin kirki bane ba. Ta haka yana da kyau mu gane wannan. Shi yasa Annabi Nuhu alaihi salam ya dade yana wa'azi ko shekara 250 yana wa'azi, alfa sanatin illa 50 aman, amma wanda sai imani da shi ba su da yawa. Allah ce wa ma amana mahu illa qalil. To kaga ashe ba yawan jama'a ake dubawa ba, gaskiya ake duba, ina gaskiya take, kai kokari ka bi ko da ba ku da yawa. Tun daga Annabi ya zo shi kadai ba wanda ya yarda. In yawan jama'a kace Annabin bai da gaskiya, sauran su ne akan gaskiya, a'a Allah yana duba wa yake kan gaskiya, shine wanda Allah ta'ala yake masa sakamako mai kyau. Al-khamisa ashara, ta 15 samaratu hadal ilm, amfanin wannan ilimi, wa huwa shine adamul ikrari bil kasara, rashin ruduwa da yawan jama'a, wa adamul zuhudi fil qilla, da rashin nuna zuhudu a cikin karanci. Karka rudu da yawan jama'a in ba kan gaskiya suke ba, sannan karka zan mai zuhudi dan ba ku da yawa kace hakan ai alaman gudun duniya ne, a'a ka dai duba gaskiya a ko ina gaskiya take, in wajen yawan ne gaskiya take sai ka bi yawa, in ko yawan wajen karancin ne gaskiya take sai ka koma nan. As-sadisa ashara, ta 16 ar-ruqsatu fi ar-ruqya min al-ayni wal humma. Mun fahimta daga wannan babi rangwame game da halaccin ruqya a karanta Qur'ani ko ta addu'a da ta tabbata a sunna, min al-ayni saboda kambun baka. Idan mutum wannan abu ya same shi aka ga alama na kambun baka yayi tasiri a gabe shi, to a karanta masa Qur'ani Allah ta'ala zai bashi lafiya, shine al-ayn wal humma, da kuma dafi. Eh wani abu ya cije shi ko ya sare shi, to nan ma ana karanta Qur'ani saboda mutum ya samu lafiya. Ko kai wa kanka ko ai maka, kana yi wa kanka ruqya, ba lallai sai wani ya maka ba, kana yi wa kanka. Wani abu ya cije ka, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka dora hannunka gunda yake ma ciwo, kace bismillahi a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadiru, ka karanta sau 7, wannan ma ruqya ne. Ko ka karanta bismillahi allahumma rabban nas asbil ba's washfi anta shafi la shifa illa shifaka shifa la yughadiru saqaman, duka wannan ruqya ne. Ko ka karanta fatiha, wannan ma babban addu'a ce, duk abin da ya faru na ciwo ko na jinya halatta karanta suratul fatiha, ko a ru a sha, ko a karanta a tofa, duka wannan ruqya ne ya halatta saboda kambun baka ko dafi ana iya yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da addu'a da ake ma yara kanana saboda kambun baka, rigakafi ne game da wannan baki mummuna da yake faruwa. Saboda wani da ya kalli jariri ya ce kai wannan yaro da kyau yake, sai ya gabu da rashin lafiya. To shi sai manzo Allah ya karantar, yana yi wa Hassan da Hussein wannan addu'a, yana shafa kansu yana musu addu'a. Me sai ce addu'an da yake musu? Wa idukuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynil lamma, yana musu wannan addu'a, ina nema muku tsare da kalmomin Allah cikakku daga kowane shaydan wa hamma, da dukkan wani abu mai dafi, wa min kulli aynil lamma, da dukkan wata idanuwa a bazari, shine wannan kambun baka da ake cewa. To kaga yana da kyau mu rike wannan, ko karanta ma yara kul huwa falaki nasi, a karanta tunda yaro ba zai iya karanta ba ya tofa, to kai iyaye, ku iyaye sai ku karanta, ku tofa, ku shafe masa jikinsa lokacin kwanciya sau uku kowace rana. To kaga Allah sai ya tsare mutum, wannan rigakafi ne, Allah sai ya kare yaro daga dukkan wannan cuta ko ainu da ake jin tsoro. To wannan ya halatta ai haka ai ruqya saboda al-ayn ko kuma saboda al-humma, wato dafi na maciji ko na kunama, ko kowane irin rashin lafiya ma ana iya karanta Qur'ani a nemi waraka, kuma Allah zai bada lafiya. matukar an kyautata niyya kuma an kiyaye dokoki na shari'a. Babbar matsalar masu ruqya din a yau shine rashin kiyaye dokokin Allah. Da yawa za a fake da ruqya amma ana aikata barna ana ta fasadi, to ina za a samu lafiya? Shi yasa ko aljanin ya fita ma zai dawo. Shi kansa mai ruqyan bai tsaya ya rike Qur'ani da Sunna ba. Ya sa mai tarsan kudi a ransa. Ga ƙarya wasu ma da fasikanci ko musamman masu yau mata rukuya da yawa an same su da matsaloli wallahi. A ka'ida na shari'a tana da ladabba da dokoki, ba za ka zo yi wata mace rukuya a ce wai kai da ita a ɗaki, ba a haka. Dole sai da muharraminta, kuma sai ta rufe jikinta gaba ɗaya da hijabi. Kai ba abin da ya kai ka da zuwa jikinta, balle rike hannu, balle abin da ya wuce haka. Muharraminta shi zai rike ta, an rufe jikinta gaba ɗaya, kai sai kai ta karatu ana ta addu'a Allah sai ya ba da lafiya. To in dai an kiyaye wannan dokoki insha Allahu karanta Qur'ani domin neman waraka ko aljanu ne ko menene Allah zai ba da lafiya. Sai ya ce al-asamina ashara asabiya ashara ta 17 umuqa ilmi salafi liqawlihi qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin kaza wa kaza fa ulima anna al-hadith al-awwal la yukhalifu thani zurfin ilimin as-salaf magabata liqawlihi saboda fadin sa qadi ahsana maninta ila ma sami'a yake hakika wanda ya takaita zuwa ga abin da yaji na ilimi ya kyautata walakin sai dai kaza kaza sai kawo wannan hadisi da Ibn Abbas ya bada labari. To a dai haka sai aka san aka gane cewa hadisin farko bai saba ma nabiyin ba, babu wani tuka da warwara. As-samina ashara ta 18 budu salaf al-marhil insan bi ma laysa fi nisantar magabata gabarin yaban mutum ga abin da baya tare da shi. Su magabata na kwarai suna nisanta kansu, ba sa so a yabe su abin da ba aikin su bane, ba sa son haka. Shi yasa da aka ce wane ne ya ga tauraro da ya fado jiya, yace ni ne na gani amma ce ba fa sallan dare nake ba. Me yasa na ka bacci? Yace kuna ma ne ta harba. Kaga yana nisanta kansa abin da ba aikin sa ba a zo ana yaba masa. Duk abin da ka san ba kai ko ba kai ba kar ka yadda a yabe ka. Ana ɗanin zafi an zo bakin ka yabo shi a wani kan kullun azumi ka sha ni ba na azumi. An gane wannan ko? Amma idan kai shiru ka da kana yake nan ko ba kai ba ka ce a ni ba na azumi. Ba a so a yaba ma da abin da ba ka yi ko ba kai bane. Kin wannan yake ce a wani ne yayi kaga yaban sai ya koma gurin sa ko addu'a ta koma gurin sa. Kar ka yadda kai haka. Shi yasa ko amana na ilimi bai halatta ka kafo ilimin wani kuma ka nuna naka ne ba. Kaga wannan ya zama kwange kenan ko? In ka debo bayani sai ka ce to malam wani a littafi kaza ya ce kaza ya ce kaza. Ai ko a rubutu ne kai rubutu baka faɗi na ka ciro ba, wannan rubutun ba za a karɓe shi ba. To ba a son ka jingina wani abin da ba kai bane ba dan neman yabo a wajen mutane, ba a so. Magabata ba su haka. At-tasi'a ashara ta 19 qawlu fadin sa anta minhum mandala da ya ga Ukasha ibn Mihsan yace kana cikin su alamun min alamin nubuwa alama ce daga alamomin annabi. Saboda manzo Allah la yantiqu anil hawa bai magana bisa san rai. Da Ukasha yace a roka masa Allah ya sa shi a cikin mutane 70,000 din nan ma shiga aljanna babu isa babu azaba, manzo Allah yace anta minhu kana cikin su alama ce daga cikin alamomin annabi, ma'ana baya magana sai ta hanyar wahayi. Allah ne sanar da shi Usama yana ci shi yasa ya gaya ba. Alama ce daga cikin alamomin annabi. An gane wannan ko? Amma yanzu akwai wanda zai ce ma kai na aljanna ne ka yadda? Kaga ba zai yi ba, saboda shi ba annabi bane ba. Ko da wasa wani ba zai ce ma ai wani kai na aljanna ne. Ko a ce wani dan wuta ne, a'a wannan abun ba wanda ya sai ba da wannan labari. Duk kirkin mutum, duk salahansa in ya mutu sai dai a masa addu'a da fata a ce a wani mutumin kirki ne, muna mar kyakkyawan fata cewa Allah zai sa shi aljanna. Amma ba a yanke hukunci ba, wannan ba daidai ba ne. Annabi ne kaɗai yake da wannan damar. Shi yasa duk sahabban da ya musu bayanin cewa su yin aljanna ne bai faɗa ba sai ta hanyar wahayi. Akwai wurare da yawa da ya bayanin sahabban aljanna daban-daban. To Ukasha yana ciki saboda wannan hadisi. Al-ishruna ta 20 fadilatu Ukasha falalar Ukasha ibn Mihsan. yana da falala kasancewansa dan aljanna tun daga duniya an tabbatar masa. Al-hadiya wa ishirun, mas'ala ta 21, istimalul mu'aridi, amfani da salo na bujirowa wajen karantarwa, a bujiro da tambaya a ɗalibai don su ba da amsa. Wannan salo ne, method ne na koyarwa. Tun daga shi ya ambata ya ce, ayyukumul al-kawkabal ladhi qaddal bariha, wane ne ga tauraro da ya faɗo jiya? Wannan salo ne na karantarwa. Kowa ce wa ya san kaza? Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi amfani da wannan salo ya jefo tambaya a tattauna, sannan daga baya ya ba da amsa. Akwai wata rana ana zanne cikin sabai bujiro da wata tambaya, ya ce akwai wata bishiya wanda ganyenta baya faduwa, ta kafa a ƙasa ganyenta bai zubewa, wata bishiya ne wannan? Sabai suka yi shiru. Abdullahi ibn Umar ya ce shi tun a lokacin ya san amsar, amma saboda ga dattawansa habbai iyayensa sai ya ji kunya bai faɗa ba. Manzo Allah ya ba da amsa ya ce bishiyar dabino. To kaga wannan tambaya ce a tattauna don a kawo amsa. Wannan salo ne na koyarwa, salo ne na karantarwa, a bujiro da mas'ala domin a tattauna. As-saniya wal ishrun, mas'ala ta 22, husnul khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, mun fahimci kyawawan halayensa sallallahu alaihi wasallam. Kaga da wannan mutumin ya ƙara tambaya, shi ma roƙa masa Allah, manzo Allah bai ce a'a kai baka ciki ko ma ka zauna, sai ya ce masa sabaqaka biha ukasha, ai ukasha ya riga ka sallallahu alaihi wasallam. To wannan shine karshen babi na uku a wannan littafi, kuma nan za mu takaita. Kuma insha Allah kasancewar yau 18 ga wata na Sha'ban, muna dab da shiga watan Ramadan, da haka daga yau dai za mu hutu insha Allah, za mu rufe wannan darasi sai bayan sallah in Allah ya kai mu dare da lafiya. Abinda makaranta dai ne, Allah ba mu lada, kuskure muna roƙon Allah ya mana afuwa. Allah kai rayuwarmu zuwa ga wannan wata na Ramadan, ya ba mu ikon azumtarsa da ayyuka na alkhairi cikinsa. Allah ka mana lafiya da zaman lafiya, dukkanin matsaloli Allah ya magance mana. Allah ka cika iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da wanda suka rigaye mu da imani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yuzillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Allahumma shmur dana warham mawtana, اللهم اشمر دانا ارحم موتانا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، ربنا عليك توكلنا وليك انبنا وليك المصير، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، واكرمنا الحمد لله رب العالمين.